abinda na faɗa ka duna in ka ji da kyau ko ka je ka sake samun kasafin ka sake ji cewa mace ba za a tsara rubutu ba maganganu guda biyu na faɗa akwai fatawar ta Abdullahi ɗan Abbas da fatawar Imam Ahmad bin Hanbal ka ji kasafin da kyau su sun ce za a iya sa akwai kuma malaman da suka saba musu suka ce ba za a sa ba suka ce saboda manufar Qur'ani ba a saukar da shi don a sa ba saboda Annabi bai taɓa sa ba kuma babu wani cikin sahabbai da ya taɓa rubuta ya sa in ban da sifatar Abdullahi ɗan Abbas din ka da sauransu ka fahimta da kyau wannan shi ne abin da na faɗa don haka na rinjayar da maganar da suke cewa kada a sa wannan shi ne abin da na yi a yau kuma da na zo hukuncin ta nuna kuma na faɗi maganganu guda biyu shi ma don saboda sahabbai haka suka gina ka wadanda sun ce a rataya za a sa alƙur'ani wadanda sun ce ko ta alƙur'ani ce kar a rataya na kuma rinjayar da maganar da suke cewa kar a rataya an kore ta alƙur'ani ce na kuma kawo dalilin da ya sa na rinjayar shi ne kawai abin da ne ka gane yanzu ko alhamdulillah mai hukuncin allura ta rigakafi wannan an tayar wannan tambayar tun ba lai ba lai can to alhamdulillah abin da zan ce an kara samu dai allura ta rigakafi a iyakacin fahimta ta da binciken da na mata ta halatta saboda Ibn al-Qayyim a cikin littafin At-Tibbun Nabawi yace gaba ɗaya ilimin kiwon lafiya ya gini ne akan ababai guda uku farko kariya kafin cuta ta faru a cikin har ya kafa hujja da faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wato Ubangiji ta'ala yace a cikin sa yan an samu mara lafiya ko yana tafiya tafiya ta kama ki da cikin cikin Ramadan ne to ya sha ruwa don bayan sallar rana yace saboda mara lafiya shi tana iya karuwa idan yayi azumi to saboda haka ta ba shi rahotar ya ajiye sallah wannan karuwar ta ta aika riga ta karu ba amma ta yin ta karfi aka mata ne riga ka ta aka halarta mata ya sabu kuma ba cikin tunjin na bai da kuma yau abin da wanda za ka fa hujjar to kamar dukkan ta'awuza ne man tsari da annabi yake kafin fadar abu ne man tsari kar abin ya faru ne man tsarin Allah kare shi daga abin kullum mutum na neman tsari zai shiga mandaki zai ce Allahumma inni a'udhu min al-khubuthi wa abin da riga ka mai ka ba amma kana jin tsoron faruwar ta to saboda haka ki fa neman kariya daga wurin ubangiji wannan kuma ke cewa kai da yanin cewa ana yin tabarruki da yawan annabi amma kuma kai magana kan tawassuli kace ba a tawassuli da dangane da annabi to ko ni ne ban gane ba bambanci tsakanin tawassuli da tabarruki lalle kam haka ne akwai bambanci tsakanin tabarruki da kuma tawassuli dan tawassuli kai kana wato tawassuli galibi ana yin sa ne a babi daya shine babin addu'a ka roƙi Allah wata bukata amma ka ce ya biya maka danwa ne to shi muka ce ba a yin danwa na din nan ba a cewa a biya mun bukata dan ka ga sai ababe guda uku kai ta wasu da sunan Allah ko sutaka dai kenan ko kai ta wasu da ne wani aikin da'a da kai ayyukan ka na da'a ko kai ta wasu da da'a wani salihin bawa to kaga wannan duk dalilai ne na shari'a suka nuna shi wannan abadin addu'a galibi a nan ta wasu ne yake amma tabarruki kuma ba abadin addu'a ba tabarruki ya fi fadi sama da ne sama da tawassuli babin tabarruki yana da fadi babin tawassuli kuma tsukakke ne haka bai kai wancan fadi ba saboda haka zan manta tsakanin su kuma yayi kai wanne abin da zaka lura an kafa maka hujja ba haka kai aka fada ba lokacin da aka ce ba a yin tawassuli ko da Allah ya guda ku an kafa maka hujja to ka bigi to wannan hujjojin ka gani lokacin da aka yi tabarruki kuma aka ce gashi ba a yin tabarruki sai da kaza shi ma gashi ayoyi da hadisi don mu karanta muka fiki an fahimta ko kuma yanayin lokaci ne wani lokacin ba ya ba mutum dama ya samu cikin burin dangane da wani matsalolin, amma ne a fahimta ta tabarruki abin da yake bukata lokaci kamar biyu lafiya yi a kansa, saboda kara fito da yadda yake a shari'a, saboda galibi mutane an jima kan tabarruki din nan da yawa, har ma shi mutum kawai yana ganin ma shi kansa ba wata albarka ko ba zai yi wa ya sama ba kuma Allah ba zai ba shi tashi ba, yana neman albarkar masu albarka, Allah ba shi albarkar masu albarka ko masu albarkar na ya keɓance su ɗauki aji na mutane da sauransu, kowa su ga jiya abin nan dinsu. To kaga wannan abu yana neman kuka da fili, saboda galibin sulkar da ake shiga a nan kasar yawanci ita barruki take shiga, wata kuma ta wasu ne dukkanin gurin kofofi ne manya-manya da ake shiga a yi sulka, to saboda rashin fahimtar hakikatu tabarruk ko rashin fahimtar hakikatu tawassul. Ina fatan ko ba ni ba cikin wani wake da wani zai tsara lissa a kan wani halin ne ne ya san sauri ba. Na'am. Mani. Kowa yake tun da haka mun zama dakatar da na. Tambaya game da Imam Hassan al-Banna da wani yankan. Imam Hassan al-Banna ban san tambayar yau ne ba, ni na manta ma saboda yawan abubuwa. Sai wata takarda ce da yake ban tafi da ita gida ba. Amma dai abin da mai tambaya yau tambaya yana ji, yana so ya ce ne Hassan al-Banna wato bai kamata a dinga kuskure zuwa gare ki ba, dangane da abin da ya yi ko kuma dangane da abin da tsarin da suka gina kungiyar su a kai ta Ikhwanul Muslimun. Hassan al-Banna al-Hakika babban jarumi ne wanda aka yi cikin wannan karni, wanda duniyar musulunci ba za ta manta da shi ba. A kan wannan tabarki na ƙoƙarin dawowa da musulunci martabarsa da ƙimarsa har aka kashe shi, aka sa wajen tayin ta'adda suka harbe shi da bindiga, aka ɗauke shi aka kai shi asibiti, kuma aka hana kowane likita ya duba shi, jini na ta zuba a jikinsa har jininsa ya ƙare ya mutu. Duk wannan da ɗaurin gindin ofishin jakadancin Amerika da na Ingila da na Faransa, waɗannan guda uku da ke birnin Cairo a ƙasar Misra. Da'awar Hassan al-Banna babban abin da ta zuba a kai shi ne dawo da khilafa ta musulunci. Ƙoƙarin su lallai ya zanto kalin da kalin Rasulullahi ne aiki aiki da shi a Misra, ba wani tsarin mulki wanda aka yaro daga Turai ko kuma aka fara a gida ba. Dole shari'a musulunci ta yi hukunci. Wannan manufa ce mai kyau. Abinda duk marubuta waɗanda suke magana a kan Hassan al-Banna suka tabbatar a kai kenan, tsarin su ne a dawo da khilafar musulunci. To amma wata hanya za a bi a dawo da khilafar musulunci? Ana neman haɗin kan dukkan musulmai, da wanda yake bid'a da wanda yake sunna. Da daɗin kai abin da ake so ka yarda da musulunci, ko da kana waɗansu shirkoki a kyale ka daga baya bayan an kafa daular musulunci a gyara. Ciki hadarsa kenan. Kyakkyawan niyya ce da suka kafa daular musulunci. Abin da ya na cewa a haɗu kowa da kowa a tafi kuma wannan ijtihadi. Dukkan ijtihadi kuma zai iya zama daidai ko ya zama kuskure. In ya zama daidai ne shi yana da lada biyu. In ya kuskure kuma yana da lada ɗaya. Abin da muka ce da a warkewa za a kafa daular musulunci, amma idan an haɗu kowa da kowa da mai goyi da mai bokanci kowa a kyale shi kar a yi masa fada a kan shirka da yake ko bid'ar da yake yi, har sai in an kafa daular musulunci kuma ya zo a gyara. Wannan hanyar ba da ita ce za a iya kafa daular musulunci ba. Ba za a taɓa kafa daular musulunci da irin wannan hanyar ba. Hanyar da mutane ba ta ce ita ce hanyar, saboda ita hanyar da mutane a hanyar da mutane suke so hanyar ce ta kusa, wadda ba ta so suna ganin tana da wahala kuma tana da tsawo, amma kuma ita ce za ta kai. Ita mai wahalar, ita mai tsawon, ita ce za ta kai. Ita ce hanyar mai gina mutane akan tauhidi. In mutum bai fahimci Ubangiji ba da ganin girmansa, ta yaya zan zo gina mutane a kai? Yanzu daman maki nawa aka samu a baya a nan kasar? An samu dama ta kafa bankin musulunci a nan kasar. Musulmai sama kama da ita? Su ma suka zaƙe ta ba ta kan a kafa bankin musulunci. Saboda ne sun fahimci sun jahilci ne musulunci kuma sun jahilci tsarin tattalin arzikin kasa na musulunci so sun riga sun saba mutum ne ya aiki a gwamnati ko ya da hadar kasuwanci ya samu miliyan biyu ko miliyan uku ko biyar sai ya je ya buɗe deposit account ɗinsa shi kana a rinka ba shi riba ya zauna fa a gwamnati ba ya komai duk wata ko duk shekara ya san mai zai samu ba abin da masu kai saboda haka ba ya fatan a ce babu wannan riba din dan saboda bai san hukuncinta ba bai san martan azabar da Allah ya ba bai san girman shari'a ko kimanta ko cewa shari'a za ta zace maka ba da haka kike fada dinka yanzu da wannan zaka tafi saboda kaba dalar musulunci ai kana tafiya ne yana mai da ku baya kuna tafiya yana muku kafila ba inda zaku yi da irin waɗannan da haka sai kai kiraye shi ya gane girman Ubangiji ya gane haramcin abin da yake kai ya yadda arziki yin Allah ne ko ya bi wannan tafarkin kore ba Allah zai iya masa arziki kuma bin wannan tafarkin ba shi ke nuna zai dawo cikin arzikin ba kuma rashin binsa ba shi zai kawo masa talauci ba idan mutum ya koki da ayoyin tauhidi zai jira ma shari'ar musulunci kuma ya dukkan wata gwagwarmaya a wajen tabbatar da ita a da mu duk mutumin da bai gane kimarta ba to babu yanda za a yi zo ya tsaya ta rigima don tabbatar da shari'ar musulunci hasalin shi zai rigima da kai irin tsarin nan da musulmai suka ce kowa ya tafi yanzu fa kowane gari akwai boka in ma baka ce kowace unguwa ba to ina alama musulunci take dan Allah a irin nan gurin shi fa boka ya shiga tsakanin mutane da Ubangiji malamin duba ya shiga tsakanin mutane da Ubangiji ana girma wani zama da ake yi ma Ubangiji da irin wannan za ka zo kaba dalar musulunci to wannan shi ne kuskuren da jama'a ta yi ikhwanul muslimina suka yi cewa kowa ya kowa a tafi to kuma da suka tafi kowa ta yi a tafi
tazila talmuntaza islami nigeria abj 489 kano badara 13b ahmadu bello v kano telephone 637 190 637 180